أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دا سرارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة قسم شوية تعالى دكوش كم ونصابا شرينا فتو الرحمة شرين ديك يباكو داما دومن أي كودا تنبيون كودا اندسك شافع الديني ترى يوازوها كمالا من دومن سامو مفتاح kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703640455 ko kuma ta kan addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 26 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 bayan hijirar rufayyen talibai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya daidai da 14 ga watan Fabrairun shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani, yan kwanaki kaɗan suka rage, kuma kana iya cewa yan sa'o'i suka rage, mu shiga wata mai alfarma, watan da dukkan wani musulmi a ko'ina a duniya yake murna da zuwansa, watan da yake tattare da alkhairi, watan da yake sadar da bawa da ubangijinsa, watan da yake sa zuciya ta koma ga Allah subhanahu wataala, watan Ramadan, watan da Allah subhanahu wataala ya saukar da alkur'aninsa, littafinsa wanda babu kamarsa, littafi wanda shine na ƙarshe, wahayi na ƙarshe da Allah subhanahu wataala ya saukar wa ɗan adam. Wata ne mai albarka, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a shahrul mubarak, wato wata mai albarka. Allah subhanahu wataala ya zaɓi wannan al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta musu yin azumi a cikin wannan wata mai albarka. Al'ummomin da suka gabata suna yin azumi kafin wannan al'umma, al'ummomin da suka gabace ta suna yin azumi, amma ba a shar'anta musu azumi a cikin watan Ramadan ba, ma'ana ba a farlanta musu yin azumi a cikin watan Ramadan ba, sai wannan al'umma ita ce kadai. Allah ya yi wannan zaɓin, ya ba ta wannan dacen. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku domin ku samu takawa. Sannan ya ce ayyaman ma'dudat, ɗan kwanaki ne ƙididdigaggo, ma'ana ɗan kwanaki ne kaɗan masu da yawa. Na'am, kwanaki ne guda 29 ko kuma 30 a cikin kwanakin shekara 360, abinda aka shar'anta mana kawai kwanaki 30 ko kuma 29 gwargwadon yadda wata ya kama. Kaga idan aka duba a lissafi za a ga cewa waɗannan iya lalle kwanaki ne kada, amma kuma cike suke da ɗumbin daraja da ɗumbin albarka, cike suke da yadda za su gyara wa mutane, za su gyara wa mutum sauran watannin na shi 11 idan ya samu wannan takawa ɗin, wanda ita ce jigo a wajen mu'amalar bawa da ubangijinsa, ita ce takawa, wanda shi kuma azumi Allah subhanahu wataala ya shar'anta shi domin ya samar da wannan takawar, wato a gina wannan kwakwarar alaƙar tsakanin bawa da ubangijinsa. Allah subhanahu wataala ya farlanta ma wannan al'umma yin azumi a shekara ta 2 bayan hijira. Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da faɗarsa, shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wato watan Ramadan watan da aka saukar da Alkur'ani a cikin sa wanda yake shiriya ne ga mutane ko bayanai ne na bambance ƙarya da gaskiya da Allah yake wa mutane shi a cikin Alkur'ani Allah ce fa man shahida minkum ash-shahra falyasum wanda dai ya halarci wannan watan wato wannan watan yazo yana a gida yana zaman gida kuma yana da rai abin yana da lafiyarsa bai da wani uzuri to Allah ce falyasum ya zance shi saboda haka a wannan shekara ta biyu Ubangiji ya fallanta ma wannan al'umma azumi a watan Ramadan wanda yake farawa daga lokacin da al'umma aka ce an ga wata ko aka gan shi ko kuma kwanakin Sha'ban suka cika 30 kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Hurairah sumu li ru'yatihi wa afturu li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa akmilu iddata Sha'ban Allah ya ce ku yi azumi domin ganin wata kuma ku ajiye azumi domin ganin wata wata ku yi azumi domin ganin watan Ramadan ku ajiye azumi domin ganin watan Sha'ban idan aka yi muku wato lullumi kuka kasa garman wata saboda ko dai wato wani abu ya lullube sararin samaniya ko wani hazo ko wani abu da zai hana ku ganin wata ko hadari to ku cika shi kwanaki Sha'ban 30 waɗannan su ne hanyoyi guda biyu na tabbatar azumin watan Ramadan da kuma ƙarshen azumin watan Ramadan wato ko dai a ga wata daga watan shi Ramadan din ko kuma ainihin ba a sabu ganinsa ba 29 to a ciki kwanakin Sha'ban 30 kashe gari kuma sai a tashi daga azumi sawa'un wani ya ce ya gan shi ko bai gan shi ba wannan duka ba a sake dubawa indai har Sha'ban ya cika 30 shi kenan ba a ce a sake duba wata don saboda babu wani wata mai 31 to haka nan wajen ajiye shi shi ma yayin da aka cika yayin da aka ga watan Shawwal ran daren 30 din aka ga watan Shawwal shi kenan sai a tashi da bikin sallah idan ko ba a gaishe ba sai a ciki Ramadan ya kai 30 sannan kashe gari sai a tashi da bikin sallah abinda ake bukata shine a samu mutane biyu adalai da su tabbata cewa sun ga wata ba wai sai kowa ya gan shi ba ba kowa sai ya gan shi da ido ba sannan zai yi azumi aka ce haka ne to da yawa mutane ba su yi azumi ba don wani ba kwata-kwata ba zai gan shi ba saboda makaho ne ba ya gani to sai zanto in aka samu shaidu biyu adalai suka ce sun gani aka tabbatar da gaskiyar shaidar da suka bayar ta sai ayye kuwa kowa ya tashi da azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in shahida shahidani fa sumu aftiru idan aka samu shaidu biyu sun ga wata to ku yi azumi ko kuma ku ajiye azumi idan na ajiyewa ne wannan shine abin da ake bukata a wajen ganin wata samu shaidu guda biyu a dalil wanda za a bincika a tabbatar da gaskiyar shaidar da suka bayar shi kenan sai a tashi da azumi don haka ba sharaɗi ba ne kowa ya ce sai ya gani ko kuma kowane gari su ce sai sun gani ko kuma kowace ƙungiya ta ce sai shugabanta ya ce ta yi azumi wannan duka ba sharaɗi ba ne da ka'ida shugaban al'umma na gaba ɗaya shi ne wanda ake ɗorawa alhakin tantance ganin wata kamar muna a ƙasarmu ta Najeriya musamman Najeriya ta Arewa muna da sarkin musulmi ya alfarma sarkin musulmi wanda wannan shi ne yake da hurumin da zai haɗa kwamitin da za su yi duba wanda za su kuma kwamiti ne da ya kunshi ƙwararru ta fuskar shari'a da kuma ƙwararru ta fuskar harka yanayin sararin samaniya wato astronomers wanda su aka ɗora wa alhakin tantance shaida saboda ita shaidar wato shi shaidar da zai ba da shaidar ya gani ba wai kawai haka nan da mutum ya zo ce ya gani shi kenan sai a tafi iya to ka gani sai a tashi da azumi ba kamar yadda wasu ke zato wani a cikin kafofin watsa labarai na zamani ko irin Facebook dandalin Facebook ko a WhatsApp ko irin waɗannan hanyoyin sadarwar zamani din da ya haɗa zance an ce an gani a gari kaza sai ya ji kuma fadar mai martaba sarki mai alfarma sarkin musulmi sai yake da maganar ba sai ya ce an ce an gani kuma an ƙirga to ai ba haka abin yake ba ba kawai da an yaɗa labari ba shi kenan sai ya za a ɗauka a ce an ce an gani a gari kaza don me ba za a tashi da azumi ba ko don me ba za a ci azumi ba yana yiwuwa a samu wanda zai ce ya gani din bayan an zauna da shi an bincika a gane cewa shaidar tashi ba a bar karɓa ba ce wannan duk za ta yi domin tana yiwuwa a ce adali ne zuwan da mai gaskiya ne amma daga tambayoyin da masana tsayuwar wata za su yi masa zai ba da amsa da za ta nuna cewa ba watan ya gani ba wani abu ne bane ya gani to shi yasa za mu ga cikin malamai kamar Tajuddin Subki a littafinsa na tabbatar da ganin wata yake cewa idan masana ilmul falak wato masana sararin samaniya da tafiyar taurari su ne astronomers idan suka yi ittifaki akan cewa ba zai yiwu a ga wata ba saboda haihuwarsa ba za ta yiwu ba a wannan lokaci saboda wani ilimi ne wanda yake da zurfi kuma ilimi ne wanda yake yana da saiti matuƙa da gaske da wahala su yi magana kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa da wahala su yi ittifaki su faɗi magana kuma su ga ta saba saboda lissafi ne kamar yadda ka san ɗaya a tara da ɗaya biyu biyu a tara da biyu za ta ce huɗu kaga babu wanda wanda zai ce ɗaya da tara da ɗaya ya ce maka uku ko ya ce maka huɗu abu ne wanda yake a ƙididdige a lissafi dole in aka faɗi adadin ya zama gaskiya ne ko ba gaskiya ba to in suka yi ittifaki akan magana da wahala ka ga ta kuskure sai sa za su iya gaya maka abin da ya shafi kusufi na wata ko kusufi na rana sai a lokaci kaza a sa'a kaza rana za ta yi kusufi ko wata zai kusufi kuma a ga haka din ne shiga a zahar na asal lokuta da sallah da sauransu saboda lissafi ne kawai Ibn Taymiyyah yake cewa kamar kai ne a yau asabar a ce maka gobe lahadi kaga ba wani abu ne da yake buƙatar sai ka je ka yi dogon tunani ka yi nazari ka yi bincike sannan ka gane cewa gobe lahadi saboda ka san mai wa za a saba mutum da gobe lahadi ce za ta bayan ta kuma litinin bayan ta talata haka lissafin zai ta tafiya to su ma haka ilimin nasu yake saboda haka kamar sun ce maka yau asabar ne sai maka kuma gobe lahadi ba magana su ce ka ce masu ƙarya suke yi saboda abu ne an gina shi akan mushahada Allah yana cewa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinin wa ash-shahr wa khalaqa Allah dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati li qawmin ya'lamun Allah ce shine wanda ya sanya wata ya sanya rana ta zama haske ya sanya wata zama haskakawa wa qaddarahu kuma ya qaddara wata manazila manziloli ne da yake tafiya a cikin su manzila ta ɗaya ta biyu har zuwa ta ƙarshe su ne al-buruji da Allah ya faɗa wasu mai zata buruji wa qaddarahu manazila Allah ce ya yi mata tafiyar wata a cikin manazil wato manzila li ta'lamu adad as-sinin wal hisab domin ku gane adadin shekaru kuma ku gane lissafi ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan sai da gaskiya bai halicci wannan ba sai da gaskiya to saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala shi yayi wannan tsarin kuma ya sanar da wasu daga cikin bayansa wannan ilimin saboda haka ana amfani da iliminsu wajen tabbatar da gaskiyar shaida ba wai akan iliminsu ake gina azumi ko aje azumi ba a cewa kawai a tambayi astronomers yaushe ne a kalanda watan azumi zai kama yaushe ne a kalanda shawwal zai kama ba a aiki da wannan ana aiki ne da ru'ya shi ne gani da ido shi ne ru'ya in ya zan abin ya sauka daga kowa da kowa ba a takaita shi ga wanda yake da ilimin falaki ta dai ba sannan ya ce su mu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi ita kuma ru'ya tana da alaka da bayyanar wata yadda ido zai gane shi tana yiwa alisafi watan ya samu an samu rabewa tsakanin abin rana da watan a tafiyarsu a samu wilada din amma kuma saboda hasken wato rana mai yi nisa ba daga lokacin wilada din to sai zato za a gan shi ba ido ba zai gan shi ba to a ilimin falaki za a iya cewa eh yanzu wata ya samu amma kuma a ido ba zai gano ba saboda tazararsa da rana ba nisa hasken rana zai boye shi ba zai gano ba a lokacin da zai ɗauka kuma kaɗan ne zai ɓace ballantana a ce daga baya in ranar ta yi nisa da faɗuwa za a gan shi to shi yasa sai suka ce ba zai yiwu a gan shi ba ba wai suna nufin ba zai samu ba a ya samu amma ba zai yiwu a gan shi ba to sun faɗi hakan take ba zai yiwu a gan shi ba to in suka haɗu a ce yau astronomers na Najeriya da na ƙasashen larabawa asiya ina ne duk suka haɗu a kan cewa ba zai gano ba sai wani kawai a cikin kawai su ce ya gani to sake daina ciki ya ce sai a ƙareta shaidarsa sai a ƙareta shaidarsa saboda wannan ilimin nasu yana gaba da shaidarsa shi ba wai za a aiki da iliminsu ba da wajen tabbatar da ganin watan amma za a iya amfani da shi wajen kore shaida wannan kuma hadisi bai nuna haka ba zai yiwu ba saboda haka aka samar da wannan kwamiti wanda yake ɗauke da waɗannan masana na shari'a da kuma masana na harkar astronomy suke aiki tare da hannu da hannu da saboda haka su suke da alhakin tabbatar da ganin watan ko su ce ba a gan shi ba to in aka tsaya a kan wani ƙa'ida guda ɗaya to kaga duk wani wanda zai shigo da nashi kuma hayaniya ce saboda haka yana da kyau mutane su gane wannan to da aka ce an ga wata to wajibi ne akan dukkan wani musulmi wanda ya balaga kuma yake zama zaunin gida ba matafiyi ba kuma mai lafiya ba mara lafiya ba ba kuma ba take da larura ta shari'a ba irin wacce da take al'ada ko take jinin biki wajibi ne su yi azumi wanda ya cika wannan shari'a da zama musulmi balagagge mai hankali mazaunin gida wanda ba shi da wani mani'i na shari'a yau da sharuɗin nan suka cika a kansa to azumi ya wani ba a kansa to shi ne mafi faɗar Allah fa man shahida minkum ash-shahra mai cewa man ra'a minkum ash-shahra mai cewa man shahida ay hadara wanda ya halarci lokacin watan falyasum to ya azumce shi to wannan shi ne abin da ba'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisinsa da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abdullahi dan Umar nabi ya ce bune al-islamu ala khamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salati wa ita'i az-zakati wa sawmi ramadan wa hajji al-bayt an gina musulunci akan shi ta shiga biyar shi shike na farko shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan da tsaye da sallah da ba da zakka da kuma azumtar watan ramadan da kuma ziyarar ɗakin Allah wato ga wanda yake da iko saboda haka azumin watan ramadan shishike ne daga cikin shika-shikan musulunci kamar yadda sallah take shishike daga shika-shikan musulunci zakka take shishike daga shika-shikan musulunci hajji ma haka to haka azumi yake saboda haka wajibi ne akan kowa ya kudurci haka wanda duk ya ɗauka azumi ba wajibi ba ne akan musulmi to ba musulmi ba ne wanda ya karyata alƙur'ani ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dai inkarin majalcin ramadan mai ce shi yana ganin ba wajibi ba ne musulmi su yi azumi a ramadan to wanda ya kafirta saboda karyata Allah ya yi karara ya ce kamar shaidar kuma shahar wani ya so karyata manzon Allah ya karara da ya ce bune al-islamu ala khamsi saboda haka wajibi ne akan kowane musulmi ya zarce shi wanda yake yin azuminsa saboda kasala da rashin ɗaukan abin da muhimmanci ba wai don mai yadda wajibi ba ne amma sai da wajibi ne amma kawai saboda wani ruɗi na duniya da bin sha'awar zuciya ya hana shi azumta yawa daga cikin malamai suna cewa musulmi ne amma fasiki da wannan aikin wadanda daga cikin malamai suna cewa ya kafarta amma ganin mafi yawancin malamai ba sa kafarta shi da wannan amma suna cewa fasiki ne wato ya zama fasiki wanda ba za a ɗauki magana zuwa suka rushe da sa ba to wannan wata na Ramadan wata ne wanda yake da falala ƙwarai da gaske Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalar da ke cikin wannan wata ya bayyana cewa shi wannan wata idan ya tsaya a cikinsa Allah subhanahu wataala yake buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya a buɗe su sannan kuma a rufe ƙofofin wuta a lokacin Allah yakan sa mai yayi kuwa yana cewa ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal sharri aqsir wa lillahi fi kulli laylatin mutaqabilan nahr dan Allah ya ce a wannan lokaci Allah yake sa mai shela yana shela ya ce ya kai mai son alkhairi to ka taho gashi ya samu ya kai wanda yake son sharri to ka rage ka tagaita sannan Allah yana da waɗanda yake yantawa daga wuta kowane dare har azumi ya ƙare akwai waɗanda Allah yake yanta su ke waɗannan yantattu ne ba su ba shiga wuta har kwanakin azumi su ƙare Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah subhanahu wataala yana cewa kullu amal ibn adam lahu qala Allah ta'ala inda sun kullu amal ibn adam lahu al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhaif qala Allah ta'ala inda sun fa innahu li wa ana ajibi Annabi yake cewa duka wani aikin dan adam nasa ne wato shi zai mori kayansa ce kyakkyawan aiki guda ɗaya idan ya yi za a ninka masa shi sau goma za a ninka masa shi har zuwa ninki 700 Allah ya ce in banda azumi fa innahu li wa nawa ne wato a bar mun sakamakon a hannuna babu lissafi ba ana ajiye biyu kuma ni ne zai yi sakayya ya ce lissafi wa farhata ne da azumi yana da farin ciki guda biyu yana da farin ciki lokacin da ya zo buɗe baki yana da farin ciki lokacin da zai haɗu da ubangijinsa ya khalufu fa bisaimi atayibu inda Allahi wa rashin musulmi hababin baki mai azumi ya fi tunanin almiski kamshi a wurin Allah to ne ya nuna maka falalar azumi da wanda yake yinsa haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa aljanna tana da wata kofa ana ce da ita ar-rayyan babu mai shiga ga ta wannan kofa sai masu azumi za a ce ina masu azumi ku zo ku shiga idan suka gama shiga sai a rufe ta babu mai sake shiga ta wannan kofa wannan yana nuna maka masu azumi suna da wani wata mu'amala ta musamman da ubangiji zai musu ranar gobe kiyama ta yadda cikin ƙofofin aljanna takwas za a ware musu tasu su kaɗai ne za su shiga wata wannan ƙofar Annabi sallallahu alaihi wa sallama Abu Umama al-Bahili ya tambaye shi cewa su gaya mun wani aiki ne ya fi kowanne da zan yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alayka bis-siyam fa innahu la yatlahu ina baka horo ka zama mai azumi babu wani abu kamar azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan watan azumi ya tsaya za a buɗe ƙofofin aljanna a rufe ƙofofin wuta sannan a ƙoƙonce mara da tushayaɗe wato manya-manyan shugabannin shaidanu za a ɗaɗɗaure su yana nuna cewa za a rage musu tasiri a cikin al'umma ba wai za a kashe su ba ko za a ɓatar da su a'a suna nan amma an yi musu ƙoƙumin da ba za su iya tasiri ba yadda suke yi ba a watan Ramadan ba duk wannan yana nuna maka falalar azumin watan Ramadan azumi ne wanda yake wato lada ne wanda yake ba shi da karshe domin haƙuri da mai azumi yake na ukun haƙurin nan duka da ka sani guda uku haƙuri akan bin Allah haƙuri a gabanin sabon Allah haƙuri akan ƙaddara ta Ubangiji mara daɗi to azumi dai ya kunshe su azumi ya kunshi haƙuri akan bin Allah domin abin da kake yi na azumi din nan biyayya ce kake wa Allah subhanahu wataala kai haƙuri akan kai ta tunda yanzu ce ka bata su sannan kai haƙuri ka bar wani abu da Allah ya ce ka bari a azumi akwai abubuwan da suke halal ne ma amma aka ce a wannan tsakankanin ka bar su ci da sha halal ne sai ka kulo washrabu amma aka ce ka bar su har zuwa lokacin da rana ta faɗi tun daga fuduwa a fita ka haƙura ka bar su ka ga wani zaɓi aula abin da yake haram ka bar shi sauraka akwai haƙuri da kauda kai akan sabawa Allah gabanin sabawa Allah sannan kuma akwai haƙuri akan wata ƙaddara mara daɗi domin azumi taƙaita maka duk wani abu da kake sha'awa ne a wani tsakankanin lokaci taƙaita maka ka ci wani abu mai daɗi ko ka sha wani abu ko ka kusanci matarka duk wasu abubuwa da da suke halal a wannan lokacin aka ce an dakatar da kai daga yinsu ka yi haƙuri ka karɓi wannan ƙaddara to kaga shi ma a nan haƙuri ne saboda duk nau'ukan haƙurin nan guda uku sun tattara a cikin azumi Allah kuma cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah yana cikawa masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba ina fatan Allah subhanahu wataala nuna mana wannan lokaci kai mu wannan lokaci kuma ba mu ikon azumtarsa mai karɓa mana ayyukan da zamu yi na ibada da salloli na azumi da salloli da karatun qur'ani da sada zumunci da sauran ayyukan alkhairi Allah ya nuna mana wannan lokaci lafiya
to amin kamar kallau da fatan Allah ya amsa masu kallon mu da sauraron mu da wannan shimfiɗa kai tsaye za mu shiga domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga malam kamar kallon mai tambaya ta farko yake cewa malam ina so a ja hankalin masu sana'o'i da sayar da kayayyaki da aka fi bukata a watan ramadan kan su sassauta wa al'umma
babu shakka kamar yadda muka gani Allah subhanahu wataala shi kansa ya nuna mana shi wannan azumi wata makaranta ce da za mu karanci sassauci da sauƙaƙawa yadda ubangiji ya sauƙaƙa abubuwan shi kansa a cikin ramadan ɗin Allah ya yi mana mai sauƙi kaga da ya ce an faranta mana azumi sai da aka gaya mana cikin lallashi don mu kwantar da hankalinmu ba fa mu kaɗai ne muka fara azumi a duniya ba akwai wanda suka gabace mu sun yi azumi don haka kan mu ɗauka wani abu ne da mu aka ɗorawa banda sauran al'ummomi da suka wuce kutiba alaikum siyam ka ba kutiba alaikum siyam kusa da Allah ya gaya mana babban tagomashi da za mu samu cikin bin wannan umarnin shi ne da Allah kuma tattabu sannan Allah ya kara da cewa ayyaman ma'dudat kan mu ɗauka wani abu ne gingirme mai yan kwanaki ne kaɗan duka don mu ɗauki sauƙi mu ɗauki abin da sauƙi sannan Allah ya ci gaba da cewa fa in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun fi ayyamin ukhra wanda duk a cikinku ba shi da lafiya ko kuma yana kan halin tafiya sai ya ajiye azumi saboda ba zai iya yi ba ko fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya biya a wasu kwanakin aka ba shi rangwame in zai yi din yana rashin lafiyar da ba zai iya azumi ba ya ajiye ba matsawa haka nan aka ba shi rangwame in yana halin tafiya ba zai iya yin azumi ba shi ba aka ce to kai nan ma kana iya ajiyewa kana iya biya a wasu kwanakin da ba a ƙayyade muku kwanakin ba ma aka ce da kai da ranar an gama sallah ka fara biya sai aka ce min ayyamin ukhra aka bar maka abin a buɗe ganin damanka ka zaɓi waɗanda wulalukun da suka yi maka sai ka biya sannan a ciki gaba ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mana wa alladheena yutiquuna fidyatu ṭa'amin miskeen wanda ba za su iya azumin ba saboda tsufa saboda rashin lafiya da ta zama chronic ta ƙici mewa ba za su iya yin azumi ba Allah ce sai su ciyar da miskini a kowane a madadin kowane azumi da suka sha kamar wannan sauƙi ne sannan Allah ya sake maimaita wannan sauƙin a gaban aya ta gaba yake cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu sauki Allah yake nufi yake nufi da ko ba tsanani ba wanda take nuna maka cewa shi wata Ramadan wata ne da yake so koyawa al'umma sauƙaƙawa da haka in ya zanto haka watan yake ɗauki da wannan darasi da za a yi ka shigo wannan watan ko zuciyarka ake kashe kana ƙoƙarin ka yi abin da zai gallazawa don wakan su Allah yana nuna maka sauƙi kai kuma kana nuna bayan su kwanan Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya ma wanda suke bayan ƙasa wanda yake sama shi ne Allah sai tausaya muku annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man yassara ala muhsinin yassara Allah alaihi wanda duk zai sauƙaƙa ma wanda yake cikin matsala shi ma sai Allah ya sauƙaƙa da abin da kake buƙata a cikin kasuwancinka albarka ce Allah ya albarkaci dukiyarka ko mun kankanta ta sai ka ji daɗin ta da kai da iyalanka da wanda suke tare da kai fiye da wani wanda Allah ya bashi ma dukiyar dukiyar da shi ba bai san adadin ta ba amma baya rayuwa cikin jin daɗi yana rayuwa cikin damuwa cikin kunci babu baya jin daɗin rayuwa da waɗanda suke kewaye da shi baya jin daɗin rayuwa da iyalinsa da matarsa da 'ya'yansa duka Allah ya kuntata masa cikin dukiyar saboda mai ya cire albarkar da take cikin ta ta baka albarka ake nema ba wai yawan dukiyar ba tana iya yi yawa in Allah ya cire albarkar sai ka zo mace talauci da wato da ita wannan dukiyar saboda musibar da za ta jefa mutum wani ko za ka samu Allah ya bashi dukiyar ba kai amma in ka ga irin abubuwan da mutane suke gani da alheri tare da shi da abin da suke da sa abin sai ya baka mamaki ko ba ga Allah ana kai wa fadarsa ana ambatar alherinsa da yi a kan dukiyar da Allah ya bashi ya bar ya'ya na ƙwarewa na ci gaba da yin aikin alkhairi da zai lada zai tafi zai ta zuwa masa sau da ka yi ƙoƙari irin wannan lokaci in ya zo a saba wa kai da sauƙin a saba wa kai da sauƙaƙawa sai ka gashi ma Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa wa mutum ya sa masa albarka a cikin dukiyarsa ya zanto dukiyarsa kullum ganin alherin ta yake ba zai ga sharrin ta ba
malam mai wannan tambaya kuma yake cewa dan Allah menene hukuncin mutanen da suke yin ƙarya suce suna da aure ko suna fama da rashin lafiya a lokacin da za su shiga aikin bautar ƙasa
ba daidai ba ne ita ƙarya a za a min haisu iya a yadda take a ƙarya ai ba abu ne mai kyau ana yin ta ne a halin larura saboda a kaɗe wata ɓarna mafi girma nan ne aka yadda a yi ƙarya amma ita ƙarya a karan kanta ba kyau gari ta ba shi ya sa duka al'umma kowace ce kowane irin addini take an yi ittifaki aka cewa abu ƙarya ba ta da kyau ba wata al'umma da take cewa ƙarya tana da kyau ba wani addinin da yake ce maka ƙarya yana da kyau ko abu ne da aka ittifaki duk wani masu hankali sai ta yi ta ce abu ne mai kyau saboda in ka ga an ce an yadda a yi ta za ka ga cewa wasu wurare ne yan taƙaitattu su ma saboda a tunkuɗe wata ɓarna mafi girma daga wannan ƙarya ta tafi wannan ƙarya girma kamar a lokacin yaƙi a ce maƙiya sun kama mutum rusunan yaƙi sai za su tasu bayanai a wajensa saboda su je su kai wani mummunan hari sai a ce a yi ƙarya kai ya faɗi kai ya faɗi gaskiya saboda gaskiyar a nan za ta cutar da al'umma ne sai ya halatta masa ƙarya wani mutum wanda wasu suka biyo shi da makamai za su kashe shi sai zo faɗa wani gida a kan gidanka sai ka suka zo suka tambaye ka baka ga wani ya wuce ta nan ba kai ka ga inda ya shige ɗuri ba halatta ka ce ai gaskiya za ka gaya musu yana nan gurin sai kai ƙarya saboda ka ceci ransa to da yadda za ka ga an halatta ƙarya irin haka amma ba haka kawai saboda wata buƙata ta ta rayuwa ta yau da gobe ba kai ƙarya in ka fara gina rayuwarka akan haka to za ka ci gaba da yi daga lokacin da ka zo nan kai ƙarya to ana zuwa wata gaba ma a rayuwarka ƙarya za ta yi to da ka fara saba da ita kuma shi kenan sai ta zama ciki sai ta zama ɗabi'a to da ka ba daidai ba ne
wannan tambaya kuma cewa take dan Allah malam menene matsayin auren da mace ta buƙaci mijin da ya sake ta kuma mijin yana cikin yanayin fushi a lokacin sai ya furta sakin amma duk da haka zuciyarsa ba ta da niyyar sakin kawai ya furta ne domin samun zaman lafiya
da har ya furta sakin to ta sako dama yawanci saki ana yin shi ne ba rai ya baci ba wai ana zaman lafiya ba ana raha ana shewa ana jin daɗi ake yin saki yawanci sai a ɓata rai a ɓata maka rai shi ne sa kai saki saboda haka inda ya hali ya ce ya saki ta sako sakin da za a ce an yi shi bai sako ba a ce misali wani makami ta riƙe a riƙe bindiga ta ce sai ka saki da ko harbe ka ta riƙe wuka ta ce saki da ko daɓa maka wuka ba lokacin ne za a ce an tilasta masa haka saki bai yau ba amma haka da ba fatar baki ta ce saki da ranka ya ɓaci ka ce to da kina saki to da saki haka saki ya tabbata
to a kar makallahu wannan tambaya kuma cewa yake yi dan Allah malam menene hukuncin wanda yayi zina da matar aure alhalin yana sari sai dai yana cike da nadama wace hanya zai bi domin neman gafara shin kuma Allah zai yafe masa
zina da kowa ma babban laifi ne na ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kuskura ku kusance zina ba ma ku yi ta ba kada ku kusance ta Allah ce lallin zina ta tabbata mummunan laifi ne fahishatan kuma hanya ce da ta yi muni saboda haka ita zina kowace iri laifi ne kabira ce babba to kuma ta zanto ta haɗu da mutum ya zina da matar aure to a nan bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akwai haƙƙin shi mijin matar bayan haƙƙin iyayenta da danginta da ƴaƴanta da shi mijinta kuma saboda haka duk yanzu haƙƙinsa ya shigo ya hau kan wanda ya yi zina duk wanda ya zina da matar wani haƙƙin mai matar ya hau kansa bayan waccan wannan laifin zinan da ya yi haƙƙin ƴaƴanta in suna da ƴaƴanta da ƴaƴa ya hau kansa zai tuba tsakaninsa da Allah ya tuba ubangiji ya nemi ta yafiyar ubangiji ya yawaita ayyukan alkhairi amma wannan ba shi yake nuna cewa ya sarai da kuma haƙƙin sauran masu haƙƙi ba dan shi haƙƙin wasu haƙƙi ne da za su iya neman haƙƙinsu a gaban Allah ranar gobar kiyama ranar da za a bayyana kada duk wani sirri ga mutum da sarayya ba wani abu da zai gode in ganin ka ce bai sani ba aka je lahira bai sani Allah zai kira kai kira shi ya ce to wannan ya zina da matarka ba ta asirin zai tono ko gaɓoɓinka su faɗa ranar da suke ba da shaida a gaban Allah duk duniya tana ce na yi zina da wance da wance da wance a lokacin da ba daga shi kuma a lokacin kowa ta kansa yi daga kowa yadda ya ji yana da wani haƙƙi zai samu ƙarin abinda zai iya ƙara ba shi damar shiga aljanna zai tafi can ce to Allah ne karɓo min haƙƙina to shi yasa ka yi ayyukan da ko da a irin a lahira an yi wannan tafiyar kana da aikin da zai cece ka ka biya shi da wani abu na aikinka ta yadda za ku rabu kai ma ka samu abin da za ka taɓa shi a can amma ba ƙaramin ayi zai fi ba Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah cikin littafin sa ta ubattawa ko al-jawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi ai ishara zuwa ga wannan ya ishara zuwa ga wannan cewa duk mutumin da zai yi zina da matar wani to kai ya zaci cewa iya shi da ita kawai abin ya shafa suka je suka yi sigari suka yi kuka shi ke nan an yafe musu shi mijin da aka yi masa haka da matarsa ko shi ƴaƴan da aka yi wasu haka shi ke nan abin ya tafi su ba su da wani haƙƙi ka ce fara'a ko da ko bayan abin nan ne sai su ma haƙƙinsu yana nan wannan ba yana nuna mutum ba zai tubu ba ne saboda akwai haƙƙin Allah shi ma shi haƙƙin Allah zai yafe maka kuma in ka yawaita alkhairi wannan alkhairin da za ka yawaita su kuma zai cece ka a ranar gobar kiyama ta yadda zai yarda maka da waɗanda ka cutar saboda haka ka yawaita alkhairi ka tuba ka kursi ka nisanci sabon Allah daga lokacin da ake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yake tambaye shi wannan zunubi ne ya fi girma sai ya ce an tushrika billah an tajara lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sa wa Allah kishiya a halin shi ya halicce ka Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai na ce sai kuma wannan zunubi annabi ya ce wa an taqtula waladaka khashyata an yad'a ka kashe danka ko yarka dankana ko dankar ya zama makaliya fili ce ta ya zama maka nauyi cin shi da kansar sai ya ta'allaka da kai za ka kai abinda za ka kashe shi ko ka zubar da cikinsa kai ya zama maka nauyi ya ce to sai kuma me ya ce wa an tasniya bi hali na tijarinka kai ya zanar mata fafocinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga likafar zina ta fuskar girma da yadda ta zama da matar mutunci saboda haƙƙin a nan ba wai kawai na yayin zina da mace bane a makotakar ma to haka nan matar da take da aure akwai auren shi ma yana nan za a caje ka kai wani abin da watakila ta wannan hanyar ka bata take da har abada inda ka saka ta wannan hanyar daga nan shi ke nan ta lalace kuma kai kai sanadiya saboda haka mutum ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin ba zai sake ba ya yawaita ayyukan alkhairi da za su zama masa ceto ranar gobe kiyama
to malam mai wannan tambaya yake cewa ina da mata guda ɗaya sai dai Allah ya jarabce ni da matuƙar ƙarfin sha'awa ina so na ƙara aure sai dai kasuwancin da nake riƙe da shi ba zan iya riƙe mata biyu ba don Allah malam ka yi min addu'a kuma ka bani shawara
to tunda ka sa wa kanka ka riga ka sale gwiwa ka ta yi sanyi cewa ba za ka iya riƙe ta ba to shi kenan sai ka yi abin da zai rage maka ƙarfin sha'awa da farko dai matarka da ka aura zaman dande zama kare ta rage maka wannan sha'awar ne na biyu kuma ka yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wanda ba zai iya yin aure ba ci ku yi ka riƙa azumi عليك بالصيام فإنه فعليه بالصيام فإنه له وجاء يا أزمي أزمي زي زمان مسكة تنقى كاريا يا حنا شي فادا واتشك ما بنت الله يا حنا مسكة وكما كاد أوكا تشيوا وبيجي سبحانه وتعالى زي بودا مكا الله سبحانه وتعالى سي بودا مكا تشكين ألفكين كاما سيدكورا كاريا أولا زكي يلكيتونا زي كما تشكي يلكيتونا da za ka yi rike ɗaya to biyu ba za ta rufu abinda mutum ɗaya ya ci abinda mutum biyu suka ci to uku za su yi ci su koshi saboda haka in baka sare ba kai za ka iya a cewa ba za ka iya tunda kana da sana'a kana rike da mata in kuma kaga cewa ba za ka iya ba to kai ka ɗauki matakan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musamman da yawaita azumi idan ka rage ƙarfin sha'awar da take tare da
to mai wannan tambaya malam cewa yake malam muna da yawa wanda ya wato muna da yaya wanda ya ɓace ba a gan shi ba tun lokacin da mahaifinmu yake raye har mahaifinmu ya rasu a shekarar 2016 a lokacin yayan namu yana da shekaru 50 an yi rabon gado har da shi ana ajiye masa gadon yanzu a wannan shekara ta 2026 mahaifinmu yake cika shekara 10 da rasuwa shi kuma yayin namu shekarun haihuwarsa zai cika 60 shin yanzu bayan ya cika shekara 60 kuma ba a gan shi ba za a iya raba nasa gadon ga sauran magada ko sai ya kai wasu shekaru na rashin ganinsa kafin a raba gadon da aka aje masa
ɓacewa iri biyu ce akwai wanda zai ɓace a wani yanayi da za a fitar da rai cewa a ɗan ƙanƙanin lokaci za a fitar da rai cewa bayanan da ya rasu ba ya duniya misali mutum ne ya shiga ruwa jirgin ruwa aka yi tafiya da shi jirgin ruwa ya haɗari aka ga wanda suka mutu aka samu gawawwakinsu wanda suka tsira a gaba shi ba a gan shi ba ba a gan shi cikin gawawwaki ba ba a gan shi cikin masu rai ba ko aka kawo wani hari a wani gari ko wata area irin yadda ake kawo hararen nan aka kakkashe mutane aka ga wasu da rai aka ga wasu gawawwakin tsotsu a gan su shi ba a gan shi ba to ire-iren wani abu da zai faru irin wannan mutum ya ɓace a irin wannan yanayi da yanayi mai kama da wannan to su malamai suna cewa za a ba da shekara 4 in ba a gan shi ba to za a fitar da cewa yana cikin rayuwa ko mutum ya ce zan je nan nan baya zan sayo kaza ba wai tafiya ce muku zai yi nan nan zan fita su biredi ba ta yaba ce aka yi neman duniya ba jira ba da su to irinsa irin waɗannan irin wannan yanayi sai ba shi shekara hudu idan mutum ya shekara hudu ba a ji duniyarsa ba bayan an yi bincike duk an yi bincika inda ya kamata to sai a yi hukuncin ya rasu akwai kuma wanda shi zai ce uku na yi tafiya na tafi neman ilimi ko na tafi neman arziki da ban can da niyyar tafiya ya fita ya fita da niyyar tafiya bai dawo ba to kaga shi wannan ba irin wancan bace ba ce ita wacce dama bacewa ce cikin wani yanayi da ake tsammanin halaka amma ita wannan daman ce muku yi na yi tafiya ya su ɗauki kayansa ya tafi ba a gan shi ba to wasu suna cewa ba shi zuwa shekara ta sai ni shekara ta sai to a yi masa hukunci da cewa yanzu ba ya duniya
shekara ta sai
ya kai shekara ta sai don fita ya neman ilimi ko neman kuɗi a ce muku na yi tafiya zan tafi wata ƙasa can neman ilimi ko neman kuɗi sai a gajiɗe ko ba a tsarin yan duniya sa to kada a ce ya rasu don ya shekara hudu kawai ba a gaishe ba ba kamar na farko ba shi wani sai a bace sai ya shekara
to mali abin tambayar shi shekarunsa sai sun kai casa'in ko kuma da fita
shekarunsa sai sun kai casa'in daga lokacin da abin a ƙara shekaru har su kai shekara su sai yawuwa ko sai masa hukunci da abin wasu daga cikin malamai suna cewa ana kai wa alƙali ne shi zai duba da binciken da zai yi da tambayoyin da zai yi ya yanke hukunci cewa to wani an masa hukuncin baya da yanzu ya bar duniya to a lokacin sai ya ce alamar dukiyarsa ba duk wanda suka cancanci gado amma da sharaɗin in ya dawo to duk wanda suka karɓi dukiyarsa za su dawo su tsaye duk wanda ya karɓi dukiyarsa a matsayin gado nan da duk ya dawo to ko dai ya bashi kimar abin ko ya bashi gasilinsa gasiliyarsa in abin yana da iri da sa to wasu dabbobi ne to sai su dabbobi ya bashi ko kima ce abu ne sai samu kimar kudin ya bashi haka shi ne hukuncin
to malam mai wannan tambaya ya ce cewa shin mai koyan karatun alkur'ani shi ma yana da lada
a yi duk mai karanta alkur'ani tsawon koyo yake yi ko koyarwa yake yi ko karantawa yake yi yana don ya rike haddasa ko kuma dai tilawa yana da lada da bai yana cewa almahiru bil qur'an ma'azirkirar bararatin safara والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له وجعل الذي يود يقري يزما غني اكر قرات القران تو لوكتي دي كي كرنتا ينا تاره ده ملائكه واتو سنا سوكر ده سكينه تاره ده شي سنا للبي شي ده سكينه ده ادوين وانا كوما يكي كرنتا القران ينا تكاي كومو اكن كراتن سبوده ينا وحلا وجن كرنتا شي annabi ya ce to yana da lada biyu ladan karatun qur'anin da ladan wahalar da yake sha wato wahalar da yake sha wajen karanta qur'ani ba ta hana shi ya ci gaba da karatun ya ci gaba da karatun duk da yana shan wahala kaga shi ne koya yana da lada yayin da yake karanta qur'ani
to malam mai wannan tambaya yake cewa mutumin da yake da larura idan ya yi bawali daga baya sai wani ya sake biyo baya ya bata masa kaya me zai yi musamman wajen ibada sannan idan yana so ya tsarkake tufafinsa ya halatta ya yi yafarwa ko dole sai ya wanke
mutumin da yake da salisul bawl shi ne yake cewa salisul bawl wato fitsari baya tsayawa ko ya yi zama ya sa kayan sa wani zai dawo zai biyo baya to wannan zai yi ibada a cikin yanayi wannan yanayi da iyaka kowace sallah ta zo ya mata alwala sai yi wannan sallar ya yi na fulfulun da suke bin wannan sallar a zuwa lokacin da wata sallar za ta zo sai sake na wala ita ma zai yi ta yin na fulfulun na abin nan wannan tsarin koda yana zuwa ba zai cutar da sallar sa ba kuma ba za a kallafa masa ba duk sanda ya ɗiga sai ya wanke to da ai ba bambanci da ya wanke cikinsa da ya wanke tufafin cikin wajen wahalarwa ta ce kayan ya fi masa wanke bolinsa a jikinsa ya je sake alwala to amma kuma ya je duk sanda ya taba jikinsa sai ya je ya wanke bayan sallama wani ba za ta yi ba yana cikin yi zai zo kaga ita zai je wanke ya dawo ya ci gaba to saboda duk an yafe masa illa kawai duk sanda wata sallah ta zo ya je ya sa ruwa a gurin inda ya taba ya sa masa ruwa ya kuma ya sake yin wata alwala.
To malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin na fatuwar rahma na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyin naku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako ko wato WhatsApp akan lambar waya 0703 6604 1455 ko kuma ta kan adreshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da shafin fatuwar rahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Region Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.